Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 30 ga watan Afrilu. A babin rahotanni za a ji cewa hukumar ƴan sandan farin kaya a Najeriya ta shawarci mutane da su bi a hankali yayin hidimomin sallah da na ƙarshen mako. Ko me yasa?
Abin da muke dubawa shine yawancin mutane lokacin hutu haka za su ɗan tafiya, wasu za su je wuraren da za su koma su sha nishaɗi, wasu kuma za su je wurare haka inda dai jama'a ke haɗuwa. To kaga a nan suna iya samu su ɗan tarwatsar da mutane ko su inganta mutane. Shi yasa muka gaya wa jama'a su zama sun sa ido a irin wannan lokutan.
Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da ansoshin tambayoyinku. Akwai kuma labaran wasanni da Murtala Faru Sanyin na kan gabatar. Za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan. To amma kafin nan, ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana shakku akan ci gaban tattaunawa kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine, yayin da shugaban Ukraine ke cewa abu ne mai wuya a tattauna batun zaman lafiya a daidai lokacin da jama'a ke nuna bacin ransu akan irin munanan abubuwan da ake zargin sojojin Rasha da aikatawa. Yayin da kuma ministan harkokin wajen Rasha ya ce takunkuman da ƙasashen yammaci suka sanya wa Rashar da kuma dakon makamai na kawo cikas a tattaunawar. Dakaran Ukraine sun gwabza fada a yau Asabar don dakile kutsen da Rasha ke yi a kudanci da gabashin kasarsu, inda Kremlin ke neman kwace yankin Donbas. Manazarta a harkokin sojojin yammacin duniya sun ce farmakin da Moscow ke kaiwa yana tafiya a hankali ba kamar yadda aka tsara ba. Yayin da Rasha ta yi kirarin kai hare-hare kan wurare sama da 380 a cikin daren Asabar, a kokarin da take yi na samun cikakken iko akan yankunan Luhansk da Donetsk a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine, babban hafsan sojojin Ukraine ya ce kokarin sojojin Rasha na kama wuraren bai yi nasara ba. Ana ci gaba da fadan. Rahotanni sun bayyana cewa an kai hari da manyan makamai a Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, a yau Asabar. Kasar Nepal ta hana shigo da motoci, barasa da sauran kayan alatu don takaita yin amfani da kudaden ajiyar kasar, yayin da hauhawar farashin mai da shigo da abinci da suka samo asali daga yakin Ukraine ke kara kawo cikas ga tattalin arzikin kasar, wanda dama ke fuskantar koma baya sanadiyar annobar COVID-19. Kasar ta Nepal, wadda ke tsakanin India da China, ita ce kasa ta biyu a kudancin nahiyar Asiya bayan Sri Lanka da ke fuskantar matsalar tattalin arziki. Kayayyakin da ba za a shigo da su ba sun hada da talabijin da wayoyin hannu masu tsada, a cewar gwamnati a wannan makon. Matakin zai ci gaba da aiki har zuwa tsakiyar watan Yuli. Don rage amfani da man fetur, wanda Nepal ke shigo da shi daga ƙetare, an takaita ranakun aiki a ofisoshin gwamnatin kasar zuwa kwanaki 5, sabanin kwanaki 6. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gagarumar fashewa ta auku a wani masallaci mai cunkoson jama'a a Kabul, babban birnin Afghanistan, yayin da ake gudanar da sallar Juma'a. Rahotanni sun ce mutane da yawa sun mutu, wasu kuma sun jikkata. Jami'an gwamnatin Taliban sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla 10, amma Sayyid Fazil Aga, limamin masallacin Khalifa Sahib da ke yammacin birnin, ya ce sama da masu ibada 50 ne aka kashe. Rahotanni sun ce fashewar ta lalata sauran masallacin, wanda ya rubto a kan jama'a. Aga ya ce wani da ake kyautata zaton dan kunan bakin wake ne shi ne ya shiga masallacin, ya kuma tada nakiyoyin da ya yi damara da su. Bakin hayaki ya tarnake ko'ina, gagawar wakina a ko'ina, a cewarsa. Ya kara da cewa ƴaƴan 'yan uwansa na cikin waɗanda suka mutu. Mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ya yi Allah wadai da haran. Ba da dadewa ba za a gano waɗanda suka aikata waɗannan laifuffukan a kuma hukunta su, in Allah ya yarda, abinda ya wallafa kenan a shafinsa na Twitter. Mazauna birnin Beijing za su buƙaci gwaje-gwajen COVID-19 don shiga wuraren jama'a a cewar jami'ai a yau Asabar, a lokacin da suka sanar da sanya sabbin matakan daƙile yaduwar cutar a yayin da za a fara hutun ranar ma'aikata wanda aka sanya takunkumin takaita zirga-zirga saboda yaduwar cutar sosai a babban birnin. A lokacin hutun na kwanaki biyar ne aka fi yawan tafiye-tafiye a China, amma sake barkewar cutar COVID-19 mafi muni da aka gani a ƙasar tun farkon bullar cutar zai sa mutane su zauna a gidajensu a wannan shekarar. Yayin da ake fuskantar barkewar cutar corona nau'in Omicron mai saurin yaduwa, jami'an China sun tsaurara matakan yaƙi da cutar ta hanyar yi wa mutane da yawa gwaje-gwaje da kuma killace waɗanda suka kamu da cutar. Duk da matsin tattalin arziki da kuma takaicin da jama'a ke bayyanawa, babban birnin ya sanar da cewa zai ƙara takaita shiga wuraren jama'a bayan lokacin hutun.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mun samu wani labari daga Najeriya daga fadar mai alfarma sarkin musulmi da ke cewa ranar Litini ce za a yi sallar Idi. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Hukumomin tsaro a Najeriya musamman ma na 'yan sandan ciki sun yi gargaɗi ko sun gargaɗi jama'a da su yi taka tsantsan yayin gudanar da hidimomin sallah da na ƙarshen mako. Saboda irin wannan lokacin ne miyagu kan yi ƙoƙarin cutar da jama'a. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga babban jami'i a hukumar tsaron farin kaya Malam Ahmad Shamsuddin wanda ya ce.
To abin da sa muka yi wannan jawabi dai saboda hutun sallah tana zuwa kuma ta haɗu da hutun na ma'aikatan gwamnati haka don ta ba da kwanaki uku na hutun. Ya haɗu kuma da wato Asabar da Lahadi, to ka ga muna da kwanaki wurin biyar kenan na hutu. To abin da sa muka ba da sanarwa saboda mutane su zama cikin shiri cikin kuma wato sa ido. Saboda wannan lokaci ne irin wannan ɓata garin ke samun lokacin ganin wato mutane suna cikin nishaɗi haka kuma jami'an tsaro watakila sun dan shiga wasu ayyuka daban-daban su samu su dan ba jama'a tsoro. To abinda muke dubawa shine yawancin mutane lokacin hutu haka za su dan yi tafiya, wasu za su je wuraren da za su zauna su sha nishaɗi, wasu kuma za su je wurare haka inda dai jama'a ke haɗuwa. To kaga anan suna iya samu su dan tarwatsar da mutane ko su illata mutane. Shi yasa muka gaya wa jama'a su zama sun sa ido a irin wannan lokutan. Kuma suka ga wani wanda ba su yi da shi ba ko wani yana wani dan aji wani abu ko kuma wani abu da ba su gane ba sun saurari su yi wa jami'an tsaro magana.
To a lokutan baya kuna ba da irin wannan gargaɗin kuma sai a ga wasu abubuwa sun zo sun faru, me yasa ba a hana faruwa abubuwan nan duk da kuwa an ba da gargaɗi kuma bayanan sirri da kuke tattarawa kuna baiwa hukumomi ko takwarorin aikin ku da ke da alhakin daƙile irin waɗannan barazanar?
Kasan wato yadda tsarin aiki yake, kowa da daidai iyaka. Mu aikinmu ne mu gane wannan abubuwan kuma mu yi ƙoƙari mu haɗa yan uwanmu wadda muke aiki tare da su na wasu sashen tsaro mu yi ƙoƙari mu dakatar da su. To in muka samu muka ba su wani lokaci ba wai zama kawai muke don mun bayar musu shi ne kamar bayar ba. To mafi yawan lokaci abin da ya sa za ka ga duk da ba da wannan jawabin abin ya faru. Wato wani watakila bai yi aikin da ya kamata ba tun da kowa da ɗan iyakan inda zai yi in wani ya yi nan sai kuma ya kamata ka baka karɓa ne to ya kamata kai ma ka yi ƙoƙari ka karɓa nan gaba. In na gaban wani za ka ba shi ma ya yi ƙoƙari ya yi nashi. To yawancin lokaci muna samun wayar da za a ce ba ko manya ne ba sai abin da ya kamata ba. To amma zuwa ƙasa wanda aka ba wa kuma hurumin da ya yi wannan aiki watakila wani bai yi wannan aiki ba yadda aka sa shi.
To me kuke fatar al'umma jama'ar ƙasa su yi domin su ba da haɗin kai a wannan lokaci a yaƙi barazanar nan da ta da bama-bamai da kuka yi hasashe cewa wasu na da ƙudurin yi?
Kullum muna gaya wa jama'a cewa aikin tsaro aiki ne na kowa da kowa. So jami'in tsaro kawai ba za a bar shi a ce shi ne aka bayar wannan ƙudurin ba. kai ma mazaunin kasa haƙƙi ne gare ka domin zaman lafiya gaba ɗayan mu ne kuma wai da suke wannan abun mutane ne na cikin mu to tunda ya zama haka to ya kamata kowa ya yi kokari ya tallafa duk inda zai iya tallafawa to wannan in aka haɗa kai haka tunda duk kasa ne gaba ɗayan kuma zaman lafiya ake nema kuma tsakanin mu ne waɗannan marakun kuma suke to kaga aka baro jami'in tsaro kawai wataƙila ba za a cimma burin da ake nema ba.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraronmu da daman gaske kan azumi. Musamman ma zakatul fitr menene ma'anarta ina makomar wanda ya azumi amma bai yi zakatul fitr ba a wani lokaci ake bayar da wannan zakkar waye kamata a bashi sannan sai batun zuwa sallar idi to idan dumbun masu sauraron mu na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar binin tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyinku inda zai fara da ƙarasa bayani kan fa'idar daren Lailatul Qadri sannan ya shiga babin tambayoyi kan zakatul fitr da kuma abubuwa masu muhimmanci ranar sallar idi. Ga shek
wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake neman Allah ya daukaka maka ya baka lada in ka dace da daren Lailatul Qadri to khairun min alfi shahr yafi ainihin watanni dubu wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki at least ko kuma a takaice a ce dai shekara 84 to me kake zato wanda Allah ya kaddara tun daga balagarsa wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa ya kai shekara 50 kafin ya koma ga Allah kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren Lailatul Qadri kai ko sau 10 ne kai ko sau 5 ne kai lissafi 83 kawai ma ba ma da hudun ba sau 5 nawa zai baka kaga kenan wato mu al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana baiwa shekarunmu ba sa da tsayi amma ayyukanmu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu yau idan ka hada shekara 80 ko 83 akalla sau 10 suna da yawa to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato 70 ko 80 din ba to sai gashi aka kara baka ladan wanda ya shekara 80 sau 5 ko sau 10 ko fiye da haka yana ibada kaga wannan ba karamar baiwa bace ba karamar garabasa bace kuma ba a ko ina ake samun ta ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na Ramadan watan azumi wanda kuma Allah ya kara tabbatar da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin hakika mun saukar da shi alqur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki shine daren Lailatul Qadri lallai mun kasance masu saukarwa domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki kamar ainihin sadaka kamar kyaututtuka kamar sada zumunci
adan haka nisbin daren salona mubarka mu yawaita ibada muna bidar albarka
wato kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambaya wato ita wannan zakatul fitr da kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce muakkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya dora ma duk wanda yayi azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma da duka an farlanta mana fitar da wannan zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na Ramadan wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata sannan kuma ita wannan zakatul fitr da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba ana fitar da ita ne da abinci abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suka fi amfani da shi alal misali ana fitar da ita da alkama ana fitarwa da shinkafa ana fitarwa da gero, ana fitarwa da dawa, ana fitarwa da dabino, ana fitarwa da zabibi, ana fitarwa da sha'ir, da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki. Sadakan fiddakai in so shine samu bisa rinjayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata, to an so a fitar da ita ne kamar yadda su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah. In ma bai samu a haka din ba, to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita. Domin hikimar ita ce, idan ka dauki danyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankin ku wanda sai an dafa kafin a ci, to kaga akwai bukatar a sarrafa wannan abun. Tana yiwuwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kudin da zai nika ko kuma kudin da zai cefa ne don cin abincin sallah din, wanda hikimar ita ce kowa ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah, ya zamo yana walwala, marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi, sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi. Amma in aka ce an ba su bayan sallah, to kaga wace murna za su yi. Sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimakekeniya, na hakuri, na sada zumunci, na ainihin wato komawa zuwa ga Allah. Saboda haka wannan a takaice kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya, wannan shine bayani akan wannan. Sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din, akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki, wanda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din, babu sa'i abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sa'i din ko kuma mudun nabi, to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba, matsakaici, mai matsakaiciyar halitta, sai a auna tafukansa guda biyu ya hada. Misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda daya, guda biyu, guda uku, guda hudu, to sai a ba kowane mutum guda. Sannan kuma babban mudun nan, wato mudun nabi, to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shine na mutum daya. Misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa, yana da matansa hudu, misali zai cire wa kansa da farko, bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa, na nufi matansa, in yana da ƴaƴa, cikin ƴaƴan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro, to shi ma za a fitar masa, ita ma za a fitar mata, wato ma'ana za a fitar daga gidan wanda yake ciyarwa din. Sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne, matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa, shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din. Sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar, ina nufi abincin Allah ya bashi, gashi kuma yana da damar ya fitar, kuma yayi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa yake fitarwa, to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alaman rashin karban aikinsa na ibada, da haka muna fatan Allah ya tsare mu. Sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatul fitr ba, wato zakan fiddakai, to dama kamar yadda aka yi bayani, ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu karauni ko mabukata. Kenan wanda Allah madaukin sarki ya kaddara ya kai azumin, amma Allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan fiddakai da shi ba, to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi, kuma babu inda zai nema ya samu. Dan haka yana daga cikin waɗanda za a ba su su ma su yi bukin sallah, suna masu farin ciki tare da sauran ƴan uwansu al'ummar musulmi. Sannan waye kamata a bayar zakar? To duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar yadda muka yi bayani, ake bada ta ga mabukata. Na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa, sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu, sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu. Sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take, to har yanzu dai ba za a ce za a daina fidda zakkan ba, dan haka za a nemi waɗanda suka fi bukata, ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita, to waɗanda suke ƙasa da su, wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa
kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba, to su a irin wannan yanki ko irin wannan kasa, to su suka fi cancanta a ba su wannan zakata fiddakai, wato zakatul fitr. Game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin bude baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama, to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan Idi a ranar karamar sallah, wato Eidul Fitr, zaka iske yawanci mun taso sai kaga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai kasa da haka, kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba, hadiya za a yi. To wannan gaskiya al'ada ce, ba wani abu ne wanda yake da nassi, wanda yake sarihi, wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba. Amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah, wato ma'ana safiyar sallan Idi na azumi, shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr, Idul Fitr. To akan bukaci a ci abinci ne a koshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba. Da safe tun kafin a je Idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin Idi, saboda haka abin da ake yi kenan. Sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai, a'a, duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka, wanka ta ainihin wato ibada, wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba, duk sufofin su ɗaya ne, sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai ƙarfi. Mutum zai yi ya sa tufafin sa sababbi in Allah ya hore masa, idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawwaka ya shafa turare, sannan an so ya ainihin wato riki wata ƴar sanda ko kuma wani abu ne a hannunsa in ta samu, yana dan dogarawa da shi yana tafiya da shi. Sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi, to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa. Sannan kuma in ya isa masallacin, to tunda ita sallar kanta nafila ce, to ba a yin wata nafila kafin ta, wato ma'ana mutum kafin zuwa liman ya ce bare yi tahiyatul masjid a ranar Idi ba a yi, sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din, kuma yana kan hanya yana ɗan kabarbarin sa Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd, har ya isa masallaci ya zauna. Sannan da liman ya zo ba a tada ikama, sai dai a miƙe kawai a yi kabbaran harama, sannan a yi kabbarorin da suke biye ma wannan liman, ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu, sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame, to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma, musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi, da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi. Muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata, ya kuma karbi dukkan ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sai kuma wanda ya ba da umarni Hailu Haile, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu, a yi bukukuwan sallah lafiya. To masu sauraro, yanzu wakilinmu a Yamai Jamhuriyar Nijar ya ce hukumomi sun yi shelar ganin wata a Nijar, don haka gobe Lahadi sallah ce a Jamhuriyar Nijar. To lokaci kuma ya yi da Murtala Faruk Sangina zai shigo da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta lashe gasar La Liga ta ƙasar Spain ta bana, bayan da ayyawa sabar ta doke Espanyol da ci hudu da nema. Wannan ne karon farko da kungiyar ta sami lashe gasar ta La Liga a cikin shekaru uku da suka gabata. Madrid ta soma wasanni na mako na 34, tana bukatar maki da yatal domin samun tabbacin lashe gasar karo na 35 a tarihi. Yanzu haka dai Madrid din na saman teburin gasar ne da tazarar maki 17 tsakaninta da Sevilla da ke binta, tare da wasanni hudu da suka rage na gasar ta La Liga ta bana. A dai bangaren kuma, mai horar da ƴan wasan kungiyar ta Real Madrid Carlo Ancelotti ya kafa tarihin kasancewa koci na farko da ya lashe dukkan manyan gasannin League 5 na nahiyar Turai a tarihi, bayan lashe gasar La Liga ta bana a zaman sa karo na biyu a kungiyar ta Real Madrid. Gasar farko da ya lashe ita ce ta Serie A da kungiyar AC Milan a shekara ta 2004, inda kuma ya taba lashe gasar a matsayin dan wasa har sau biyu. Kocin ya lashe gasar Premier ta Ingila tare da kungiyar Chelsea a shekara ta 2010. Ya lashe gasar Leguan ta kasar Faransa tare da kungiyar PSG a shekara ta 2013. Kana kuma ya lashe gasar Bundesliga ta kasar Jamus tare da kungiyar Bayern Munich a shekara ta 2017. Kafin wannan nasarar ta lashe gasar La Liga ta bana, wanda ya kasa lashewa a zaman farko da yayi a kungiyar ta Madrid. A yayin da Madrid din ke fafutukar samun lashe gasar zakarun Turai ta bana, Ancelotti kan iya kasancewa koci na farko da ya kafa tarihin lashe gasar Turai ko zakarun Turai sau hudu a matsayin mai horar da ƴan wasa, idan hakan ta samu. Kasancewar ya taba lashe gasannin da kungiyar AC Milan a shekarun 2003 da 2007 a can baya. A Ingila kuma har yanzu ba a san macito ba tsakanin Manchester City da Liverpool, a yayin da duka kungiyoyin biyu suka yi nasara a wasannin su na gasar Premier a mako na 34 a yau Asabar. Liverpool ce ta soma yin nasarar doke Newcastle da ci ɗaya da nima, wanda ya bata damar haihuwa saman teburin gasar da maki 82. To sai dai kuma daga bisani ita ma Manchester City ta yi nasarar doke Leeds United, inda ta koma matsayinta a saman teburin gasar da maki 83, wato bambancin maki 1 da Liverpool. Wannan dai ya kara zafafa takarar lashe gasar ta Premier ta bana, inda shan kashi ko kuma kunnen doki ma kan iya haifar da cikas ga kowace daga cikin kungiyoyin biyu, a yanda ya rage musu wasanni hurudu a kammala gasar. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester United na rukun kwariya Ralf Rangnick ya sami sabon aikin horar da ƴan wasan kasar Austria. Aikin na Rangnick a United zai kammala ne a ƙarshen wannan kakar wasanni kamar yadda aka tsara, inda daga nan ne kuma zai soma sabon aikin nasa. Kocin ɗan kasar Jamus mai shekaru 63 ya rattaba hannun kwantaragin shekaru biyu ne da Austria, da za ta soma aiki daga watan Mayun wannan shekara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaishe ka, yanzu kuma lokaci ne na sauraron tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan.
Alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Kamar da aka sani ne Abubakar Salifu, malamin makaranta a Nandifa. Alhamdulillah, darasin da yake kaina a wannan wata mai albarka shine abu na farko dai, shine na koma zuwa ga Allah. Duk abin da nake yi wanda bai daidai ba na maida zuwa ga Allah, domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wannan watan duk wani zunubi da kake yi indai ka tuba Allah zai gafarta maka. Kina ka haka na koma zuwa ga Allah, kuma na lazumci karatun Qur'ani, domin wannan wata ne na karatun Qur'ani. Kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul Baqara, yake cewa shahr Ramadan lazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayanan lil-huda, darasi ne na Qur'ani. Sannan wato ainihin darasi na gaba shine yanzu gaskiya na maida al'amuran zuwa ga Allah wajen ibada, bana wasa da ibada ko da yaushe. Sallah wato da shi azumin sallah, lokaci biyar azumi da karatun Qur'ani da istighfari da zikiri da sadaka, duka wannan ina bada kokari akan shi. Wannan shine kamar a takaice abubuwan da ya kamata a ce dai na wazuntu akan wannan wata mai albarka, wata Ramadan kenan insha Allah.
Nana Mustafa Usman Musti, dan gudun hijira mazaunin garin Difa. Ni azumi tasirin da yake mun gaskiya suna da yawa. Na farko azumi yana da tasiri sosai a kaina, saboda in azumi ya zo ina yin abubuwa da dama wanda ina jin daɗin su, kuma ina ganin biyan buƙatun su. Na farko in azumi ya zo nakan yin abubuwa na ibadu, wanda akwai falala sosai a cikin azumi. Idan kai wani abu na lada, ko da kwaya ɗaya kai, kuma Allah zai masanya maka, zaka ga ka samu linkin ba linkin wannan abin da ka aikata. To ina amfani da wannan daman ina yin abubuwa da yawa, ina yawan yin sallah, ina yawan karatun Alkur'ani, ina yawan zuwa tafsiri, kuma ina yawan tsayawa cikin dare in yi sallah, kuma yake roƙon Allah. Kuma na san wannan wata ne mai albarka, akwai falala da dama wanda akwai shi cikin wannan azumi mai albarka.
To da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amman a takaice.
Shakku kan ci gaban tattaunawar kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine, yayin da shugaban Ukraine ke cewa abu ne mai wuya a tattauna batun zaman lafiya a daidai lokacin da jama'a ke nuna bacin ransu akan irin munana abubuwan da ake zargin sojojin Rasha da aikatawa. Kasar Nepal ta hana shigo da motoci, barasa da sauran kayan alatu don takaita yin amfani da kudaden ajiyar kasar, yayin da hauhawar farashin mai da shigo da abinci da suka samu asali daga yakin da Ukraine ke ƙara kawo cikas ga tattalin arzikin kasar wanda dama ke fuskantar koma baya sanadiyar annobar COVID-19.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.